أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أمسك الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لهدي قوم شاكرا وجن رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا لهدو لكيهدو جاء أربعين لبقي من الغرياء الله سبحانه وتعالى لكجر من العيوة زوى ونا دوكة يقوم بار جامر هدوى أولا مصلاتي مسجد مصلاتي شوانا الجامعة وجاء cikin jami'a mallakar jihar Gombe. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu damar haɗuwa a waɗannan ranaku musamman waɗannan yammaci na waɗannan ranaku na wata mai albarka wata Ramadan. Muna haɗuwa muna karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna da cikin masu dacewa da rahmar Allah da gafarar Allah da ƴan sawarsa. Yammu da iyayenmu da kakanninmu da iyalanmu da zuriyarmu danginmu da sauran musulmai baki daya. Muna karatu a cikin suratul mu'minun. Mun tsaya aya ta 113. Mun tsaya aya ta 111. Za mu sake aya ta 112 insha Allahu ta'ala cikin suratul mu'minun. Kafin mu shiga cikin karatu an turo wasu tambayoyi haka. Na farko bayan ya yi sallama ya yi fatan alkhairi ya ce tambayarsa misali mutum yana azumi sai wani abu na abinci ya dawo masa kuma ruwa ko wani abu na abinci sannan kuma ya haɗe idan abinci ya dawo wa mai azumi har bakinsa ya sake juyawa ya mayar ya haɗe to zai rama azumi ɗaya wani azumin ya ɓaci ko ba zai tura cikin abinci ba ya zai ci gaba da azumi amma har ya zo bakinsa yana da bai zo bakinsa ya kamata ya tofar da shi ko mutum ya yi hararwa ya zo bakinsa sai ya tofar da shi amma ya juya shi ya mayar ya ɗauka zai masa amfani to azumi ɗaya zai biya azumi guda insha Allah. Allah wa ta'ala alim. Wannan bayan ya yi sallama yace tambayarsa tambaya a nan yace idan mutum ya tsufa kuma ga jinya baya yin azumi malam za a jira sai ya warke daga jinya kin ya ga zai iya yin azumi sai ya biya in kuma ba zai iya yi ba ba zai iya yin azumi ba ya zai idan mutum ya riga ya tsufa azumi ya soka a kansa. Allah ya bashi sauri, Allah ya ce wa ala alladhina yuqimuna al-fidyata wa yu'minuna bis-salah. Idan Ramadan ya zo kawai shi ciyarwa ne. Matukar ya yi tsufa, amma in ya tsufa kuma yana jin ƙarfin jikinsa zai iya yin azumi. Wannan ba matsala, in ya yi azumi alkhairi ne gare shi. Amma ya tsufa kuma wataƙila gajiya ko kuma tsoro ke ma kaɗai ya yi, ba zai iya jure azumi ba. Allah ya bashi dama ya ajiye azumi ya ci gaba da ciyarwa. Ba biyan azumi. Kamar da ya ce ga tsufa kuma ga jinya. Wannan aikinsa kawai zai ga ciyarwa ne. Idan mutum zai ciyar azumin zai ciyar da azumi, sai azumin ya ƙare ne ko kuma in an kai azumi goma zai iya haɗawa ya bayar. Idan mutum mai ciyarwa ko misali wanda shekaru tsufa ga jinya ita ko kuma kullum an kai azumi ɗaya zai bayar, ya ake ciyarwa kawai dama ka tambaya ya ake ciyarwa ya sauki ya mutum zai iya ciyarwa farko azumi yau ɗaya da Ramadan kawai zai tara mutane ya ciyar da su ko ya tara abincin ciyarwa na watan gaba ɗaya zai ciyar shi kenan. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ya yi haka, sai ya hada tun azumin da ya rabi ba sai ciyar gaba daya. Haka mutum zai ciyar mai gaba daya yayin yana da hali, dama shi ya san ba zai azumi ba saboda ga shekaru ga jinya shi kenan kawai. Idan azumi ya zo kullum ranar ɗaya da azumi ko biyu ba sunan da ya samu dama kawai sai bayan inda ya samu dama ba kuma azumi yana kansa dama abin da ciyarwa yana kansa azumi ya sauka ko da uzurinsa in bai samu dama ba har sai da aka doki ƙarshen azumi sai ya hada gaba ɗaya sai ciyar tun daga na farko har na ƙarshe ko ya ciyar a farkon azumi ko ya ciyar a tsakiya ko ya ciyar a ƙarshe duka ya yi gwargwadon yadda samun dama sai. Ya ce idan mutum ya sai koyi ɗanye ko da kwafe a shago sai fasa sai ya ga ba shi da kyau, malam wa zai ɗau asara mai shago ko wanda ya saya wannan duk abin da yake rufe ana sharaɗin cewa dama mai kyau ya zuba su a gaban shagonsa ko kirwa a matsayin ƙoyi mai kyau. Ko da mutum ya zai ta duwanda ko yin suna da kyau ta yi kena duwanda aka fasa ba shi da kyau to wanda mai sayarwa shi ne da wanda wannan kankanan jaki mai kankanan ya ce eh da kankanan ba mu misali ai ya fi kusa da mu kuma yawanci daga an tashi daga nan sai ta gani masu ganta amma ko yi wannan ya gudan wani kankanin jashi mai kankana ya ce kwarai jashi don aka huda aka gaba ja ba a tsara tana kan mai kankana ya sake ɗauko wata ita ba ya sake cewa jashi da haka mai kankana shi zai ɗauka in jashi mai shi jashi ke wannan su ne duk abubuwan da suke rufe wannan flat ɗin yana riƙe zafi eh yana riƙe zafi garwa yake yana riƙe zafi ya ka saya flat ana sayan flat ne don ya rike zafi ana zuba ruwa kawai sai aka nisa yadda abin da za a ajiye a kwanon kyawun da ba flat ba in ya kwana ya yi sanyi haka shi ma a cikin wannan flat ɗin ya yi sanyi ya mayar wurin ya sai da flat wannan flat ɗin bai yi ba saboda an sai flat ne don ya rike zafi sai zama baya rike zafi to bai zama flat ba an sai kankana don ja sai ta zama ba ja ba ce ba ta zama kankana ba in dai an yi wannan sharuɗan saboda haka waɗannan su ne kamar haka shi ma komi ɗin an sauta al'ada wannan bayan ya yi sallama da addu'an alkhairi ya ce yana so a yi nasiha ga malaman makarantar gwamnati kan shiga azuzuwan yara don yi musu darasi saboda su ci halaliyarsu mutanen da ke hada na tambayar ta farko ko kuma bayanin ta na farko kenan. Lallai yawanci ana sakaci. Wannan a baya a darasi da ake magana akan amana, an ambace su abubuwa da suka yi kama da haka. Don haka bai kamata ba mutum an ɗauke shi koyarwa, kuma ga lokacin karantarwa ya yi, ya bar yara suna ta hayaniya a aji, shi kuma bai je ya abu na yi koyarwa ba. Don haka ya ce amanar da aka ɗauke shi domin ta. Balle in ya zama aikinsa kenan kullum. Wani ma za ka ga baya zuwa ma'aikatar, amma salari yana zuwa akawun ɗinsa. Wannan duka suna daga cikin abubuwanmu da suka lalata mana ƙasa ta ko ta ina. Ake samun matsaloli ta ko ta ina, saboda wasu za ka samu ma'aikata ne ko a local government ko a state government, amma za ka samu da yawa adadinsu gashi nan sadari yana tafiya, amma kuma ba a masu su ba, ba sa zuwa aiki. Kaga an ce amana, shi ya ɗauka halal yake ci, amma haram yake ci. Wani fa har zai samu ya gama karatu a wani guri, ya samu aiki a wani guri mai muhimmanci, kuma bai daina karɓar wannan ba, saboda zuciyar tafi. Wa'innan duka suna daga cikin abubuwan da suka kashe mana ƙasa, saboda kullum muna cikin matsaloli. Allah ya ga ba ma tsoronsa a irin waɗannan abubuwan, sai jarabe mu da wasu abubuwa waɗanda za mu zama ba kwanciyar hankali. Ana ta samun matsaloli, amma inda mun kiyaye amana mun yi abin da ya dace, kiyaye gwargwadon yadda ya kamata, insha Allah da mun samu sauki. Daga makaranti ba a shiga aji, malamai ba a matan su ba, amma suna salari, wasu nan su malami ne a makaranta kaza, kuma baya zuwa. Har a nan wasu jami'o'i za ka samu, ko a cikin jami'an nan wasu lecturer-o'i za ka samu suna sakaci da aikinsu, wannan duka cin amana ne, wajibi ne a kula da waɗanda. Allah ya ba da iko ne. Na biyu ya ce mutanen da ke haɗa karatuttuka da wasu sautuka, musamman waɗanda ke posting a social media, za ka ga an haɗa wa'azi da waƙa ko sautin waƙa. Ana yi maka? Wato, kaga wannan ana kuskure. Yawanci abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na al'umma yadda za ta zama. Karshen al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga cikin alamar tashin alkiyama ta zo, aka ga mutane suna halattar da, wato tufan alharim suna halattar da waƙoƙi da kide-kide. Sai a gaba ba wani abin damuwa ba ne, an zo na waƙa da karatu, an zo na waƙa da wa'azi, an zo na waƙa da wani abu. Ko ka ji waƙa a masallaci, a wayan wani, wasu abubuwa duka irin waɗannan suna daga cikin alamomin tashin alkiyama. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan masu yin wannan abun a ƙarshen al'ummarsa ya ce ma hum bi mu'minin, ba mu'minai ba ne, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga mutum ya bar wayar sa tana ringing, sauti ma kullum wayar ka ta zama tana vibrate, ai za ka ji motsin ta, ya ci sauki. Saboda an sa maka wani ƙarin waƙa wanda ba yadda ka iya, ko kuma ka cire in akwai abin da kake da za ka sa idan waka mai sauƙi. Wannan shi ya fi wasu za su ga suna cirewa, suna sa ko tasbihi, wasu suna sa karatun Qur'ani, wasu suna sa abubuwa daban-daban. To lallai waƙa da kide-kide, sauraron su da kuma su zamanto ruwan dare a cikin jama'a, wannan alama ce ta tashin alƙiyama, kuma babu imani tare da mutane ke halatta haka ko suke jin daɗin haka. Don haka a mai da hankali, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙi, ya ba mu kare Allah ta ala'ala. Har mu cigaba da karatu insha Allah aya ta 112 cikin suratul mu'minun, muna fata Allah ya samu lafiya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.
Allah subhanahu wa ta'ala yana bada labari bayani tsakanin ƴan Musa waɗanda suke cikin Musa din dun Allah ya kiyaye mu zo gurin mai tsaron Musa mala'ikar da ake cewa samadi suna neman roƙo a ɗauke musu azaba ko sun shiga damuwa da sauran abubuwan da suke gaya musu shi kuma yana fitar da saƙo ko kuma yana magana Allah yana ba da labari ni kai tsowa maganar Allah malik yake bayani qala zaka musu kam da nisan fil ardi adala sinin shekara nawa kuka yi a doron kasa adala sinin shekaru masu yawa kuna cikin holiya kuna abin da kuke so shekara nawa kuka yi an ba wa mutum shekaru aka ba shi lafiya aka ba shi dama aka ba shi abinci aka ba shi abinci iska tana kaɗa shi aka hore masa abubuwa da yawa adada sinin shekaru masu yawa yana cin abin da yake so yana shan abin da yake so wani ma ga ɗumbin kuɗi an ba shi wani ga mulki an ba shi wani ga ilimi an ba shi duk abin da yake na ni'ima ta duniya an haɗa masa adada sinin shekaru da dama yana ta jujjuyawa a cikin haka amma ina bai kina ya koma ga Allah ya bauta wa Allah ya zai ce shekara nawa kuka yi a tsoron kasa wani zai ce da bisna yawan auba a a ganin mu ne mun zauna ini guda ko kuma sashin ini kamar awowi kenan ma'ana mun zauna ko daga safiya zuwa hantsi ko kuma mun zauna daga bayan rana ta yi zawali zuwa yammaci haka da muke gani saboda rayuwar duniya gaba ɗayanta ba komai kake a gurin Allah wannan gurgawa ne sirri kawai kike nan don ka mutum bai gane wannan sai nauyin shekaru zaman azaba kike sa ya ji cewa sai manta ma rayuwar duniya in ya kwatanta da irin bala'in nauyin azaba sai ji kamar a duniya kuma an yi aƙini ya manta duk abin da aka yi nan da rayuwar da aka yi da sauransu da gine-gine da zagaye-zagaye da abubuwa duk da aka yi mutum ya manta ni'imar duniya ba gaba ɗayanta a ce san ani ahalin duniya don bai fi kowa jin daɗi a duniya bai fi kowa ilimi da mulki da kuɗi da morewa ba za a tashi cikin wutar jahannama kafin a kisa ido a cire shi an ce hal marra bika min na'im ta taɓa jin ni'ima a rayuwarka zai ce la wa iddatu ina rantsuwa da izzar ka ya Allah wallahi ni ban taɓa jin rayuwa ya manta ni tsawon ne kawai a ɗauko shi ya manta na ga mutum a ce din wuce ce mako ma Allah ke yi za ka zama da bisna yau ma ba ba yau fasali al-adi a tambayi masu lissafi mun manta ina ga dai kaman ini ne muka yi a duniya ko rabi ini ne fasali al-adi a tambayi masu lissafi wanda suka san lissafi ila su suka fi kirgawa amma mun dai da ni muke kaman ini ko rabi ini kwara da Allah ya ce musu illa bikul illa qalila ya dade ba mun ba suka yi a duniya fa ce dan kalilan dan lokaci ne kalilan shekarun duniya gaba ɗayan ta kalilan ne a wurin Allah daga fara duniya zuwa ƙarshe ta kalilan ne a wurin Allah saboda Allah bai rubuta ta komai ba rayuwar lahira ita ce jinjinji ba ka ganin yanzu a rayuwar mu da muke ciki duk wani wanda yake nan akwai nan da aka ce an haihuwa ne jirginsa suna can suna can murna an haihuwa ne sai akwai nan da aka ce an haihuwa ne eh an haihuwa ne an haihuwa ne kuma dole sai an ji cewa wannan wani akwai nan da kuma za a zo a ce yaro su babu shi to amma ka taba jin lahira akwai nan da aka kai wani aka ce yau wani ya zo amma wancan kuma saboda shekarun sa dubbai yau ya fito ya gaji da zaman lahira ko kuma ya gama zaman lahira ya fito babu tukunnawa ba a tashi harjawa ba ayat barzakhiya tukunna tun da aka halitta duniya waɗanda suke rasuwa har yanzu suna cikin ƙasa ba a je ko ina ba kuma hayat barzakhiya babu iyaka sannan a zo ai tashin alkiyama sannan ai hisabi kan mutum su duka Allah ya kiyaye kan aljanna su ga aljanna Allah ya sa mu cikin ta sannan tukunna so mu rayuwa ta lahira to da ka lahira in ka kwatanta da duniya kawai illa bisum illa qalilan wanda shekara 100 ma kalila ne a gurin Allah wanda shekara 90 masu shekara 90 suna yan kadan yanzu a doron kasa a Najeriya sai a duniya ma a yanzu shekaru yanzu gaba ɗaya sun takaita. Ɗaya shekara ɗari abun kallo ne, shekarar wani ɗari da kaza, wannan ya zama daban a cikin jama'a. Baka illa bisu illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Ba a ce kun kasance kun sani, ina ai nan shekaru kaɗan kuka yi, an kwatanta da abin da za ku yi. Yanzu shekaru lahira ba iyaka, an gama duniya an koma lahira, lahira ko ba ta tunanin karewa, shi ke nan. Gida biyu ne kawai, wuta aljanna shi ke nan. Allah ya samu aljanna. Huma mahallani ma li mar'i ghayruhuma. Wanzur li nafsika ma za anta muhtaru. Gida biyu ne kawai, babu na uku. Ba ku duba ka ga wanne ka zaba. Ina aljanna Allah ya samu. Na'am.
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fahasibukum annama khalaqnakum abatha wai shi tsammani kuke ku mutane annama khalaqnakum abatha cewa mun halicce ku ne kawai kara zuwa don wasa yanzu a yi sama a yi ƙasa a yi mutane ta hanyar da Allah ya halicci mutum mun karanta a baya ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مفردة وخلقنا المفردة عظاما وكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر هو لدمسه افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا وانت كيف انبوك ذلك رايوا جدًا سوانا لي بابنسا وانت في ماهيتيسا سوانا لي يالوسا سوانا لي قرننسا سوانا لي بقلوسا سوانا لي كاوننسا هكا يهكا wancan kuma nasa haka wancan nasa haka wancan aka yi kaza wancan aka yi mai tsayi wancan aka yi mai kiwa duk a haɗu a guri kaza a yi kaza a je kasuwa kowa ya sani masu zuwa gona su je gona sun sani masu zuwa aikin ofis su je sun sani masu sana'o'i su yi masu kowa da abin da yake a shiga a shiga a shiga a shiga wani ya rasu an haifi wani wani ya rasu duk waɗannan rayuwar da muke wani ya yi arziki wani ya zama ya rasa tattalin arzikin ya kare wani ya zo mai mulki wani ya zama ya toka wani ya zo mai ilimi wani ya zo mai kaza duka wannan a fahimtu annaba karakana ku aibata yanzu tsammani suke duk wannan rayuwar abata kawai ko wasa wa annakum ilaina la turja'u cewa ba za a dawo da ku zuwa gare ku ba ina wallahi ba a halicce mu don wasa ba don a bauta wa Allah a halicce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ke ban halitta jinsin aljani ko mutum ba idan su bauta mu kadai ta Allah da bauta kaga wannan shine abin da yasa aka samu ku bautar Allah liko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai halitta mu don wasa ba da don wasa ne ya ga bukatun a yi ta wannan tsari wani ya girma wani shekaran sa kaza ka dan jinjiri kana lallabe ka so mu miƙewa ka so mu tafi ka so mu yawo ka so mu gudu aka saka makaranta ka so mu fahimtar karatu ka so makarantawa in sana'a ne ka so sana'a in kasuwanci ne ka so kasuwanci har ka zama ga wurtacce a cikin abin da aka saka duk wannan mu don wasa ina yanzu aka kawai za ka je ka sayi fegi ka cire kuɗin ka sayi fegi ka so ma tara blok ka tara yaki ka tara kaza ka kira mutane ka biya su kuɗi ki tona rami a yi biliki ko ne ne DC ne ne ji ko DC a baki duk wannan don wasa kawai baka san me kake baka san manufa ba manufa kai haka ka kashe kudin ka kai kaza kai kaza kai kaza ina to Allah ne subhanahu wataala zai halicci mutane ya tsara mutane daya bayan daya halittar su a tara mu a duniya a dauka wasa ne babu ranar dawowa gare shi ai misali a ranar dawowa akwai ranar misali akwai ranar da za mu tsaya gaban Allah ya mana misali wa fa hasibtum anna ma khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'u ba cewa ku din nan ba za a dawo zuwa gare ku ba fa ta'ala Allahul malikul haqq Allah ya daukaka ya karfafa ya karkaka Allahu Allah al malikul haqq mai mulki na gaskiya bai ce ma al malikul haqq
sai sai al-malikul haq maliku ya tun maliku karfin mulki kaka ce fa ta'ala Allahu al-malikul haq Allah subhanahu wa ta'ala shine malikul haq sarki na gaskiya la ilaha illa huwa ba abu barka da gaskiya sai shi kadai Allah rabbul arshil karim ubangijin al-arshi al-karim abaya sai kun mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim abaya ce azim ne ba a can ana magana ne akan tauhidin rububiyya sai ce kun mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim a can ana nuna jirman al-arshi anan kuma sai ce huwa la ilaha illa huwa sai ce rabbul arshil karim sai ce azim ba sai ce karim to da nan ana magana tashin alƙiyama ne da tsayuwa gaban Allah zaka za a ga al-arshin a ranan sai rabbul arshil karim wasu za su ga al-arshi ɗan aljanna tun daga arafatul ƙiyama tun daga gurin tsayawa wasu ake fara nuna musu al-arshi har su ga Allah wasu kuma bayan sun shiga aljanna Allah ya sa mu ciki to sai rabbul arshil karim ubangijin al-arshi al-karim mai girma mai kyan gani anta al-karim mai kyan gani husnul manzar mai kyan gani sai sa sai rabbul arshil karim ana a can kuma yana magana ne akan halitta aikin Allah shine halitta tauhidur rububiyya sai sai man rabbu qul man rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim waye ubangijin samai guda bakwai da ubangijin al-arshi ne girman nan wanda ya ninninka sama girma to a can ana magana don a san girman Allah a kadaita shi da bauta yanzu ko magana ta kare an zo lahira an taru ashe wanda za su iya ganin Allah wanda ya daidaita bisa al-arshin sa shine mutanen keke to bari a sifanta musu al-arshi da kyawun gani da irin adon da babu ado irin sa yasa yace anan fa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa yace rabbul arshil karim ko wanda ya inda ya dace a fadi na'am
wa man yad'u ma'a الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب
وارحم وأنت خير الراحمين. ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر. شك وندا ليجرى ونتارد عند الله أبو بوتا دبر جزمين أبوتا وولي الله. Yana hada Allah da wani ilahan akar wani abu bauta daga wanda zai yi haka la burhana lahu bihi wanda babu wata hujja da ta zo daga Allah cewa a rike wannan abu bauta hujja kawai shine abota wa Allah shi kadai sai wani ya rike wani abu ba Allah ba ya dauke shi abun bauta wanda zai yi haka fa inna ma hisabuhu inda rabbi to lallai hisabinsa wato hisabinsa inda rabbihi yana gurin ubangijinsa Allah zai masa hisabi don ya zalunci Allah wanda zai ya rike wani Allah ko ma bayan Allah ya bauta masa ya hada shi da Allah Allah subhanahu wataala ya zalunci Allah babu zalunci da yake shirka shirka shine mafi girman zalunci a ce mutum yana bauta wa wani Allah ba Allah ba kuma shine girman zalunci haka wanda yayi haka hisabinsa yana gurin Allah Allah subhanahu wataala zai sa jira da tashin alƙiyama saboda wannan ya zalunce shi innahu kusani yadda lawar yake zalunci ne kun kafiru duk inda kafiri yake bai da bauta in ya zaki bautar wani Allah ya zaki bautar gumaka ya zaki bautar wasu abubuwa wasu zuwa suke bauta wasu ruwa suke bautawa wasu rana suke bautawa wasu wata suke bautawa wasu taurari suke bautawa duk wanda ya zaki bautar wani Allah ba Allah ba ya kafira ko kafiri zai samu rabuwa na tashin alƙiyama Allah kiyaye Allah samu tabbata muna musulmai Allah subhanahu wataala ya kai rayuwar mu haɗu da Allah lafiya ta aljanna ta zama kuman Allah ce wa qurra bi dhikri wa qul ka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbi ya ubangiji irfir ya ubangiji ka gafarta mana ma'ana al-mihbara daga mihbara kamar yadda in an ce abuna maghfara abuna maghfira ana cewa mihbara galude a larabci ko da yana kamfata ne ba kamar cokali da ake ce masa mil'aqa yana diba ne yana na lulayi ba ake cewa lulayi mihbara saboda kuma yana da fadi yana da rami don haka ina kamfata kamfata ke ce idan aka ce inna allaha ghafurun daga ana ayoyi Allah yana cika su inna allaha ghafurur rahim to wannan ghufran Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur Allah shine idan aka ce Allah ya gafarta wa wani bi ma'ana Allah ya sanya katanga tsakanin wani da azabarsa shine ya gafarta mu kalmomi ghafurur Allah a ko ina a rayuwarka kullum sai zaki so ayoyi ta istighfar kukan mu kuma zaman cikin muna da kurakurai saka ga wani shine mai tafsiri wani ne mai jabbaki wani mai saurare sai wuce mai tafsiri daga gurin Allah sai Allah ne ya sani ko da kurakurai dan adam yana iya fadawa cikin su ta inda ba ya tsammani amma a ganin idan mutane suna kyautata zato ga wanda yake tafsiri ga wanda yake jabbaki ga wanda yake kaza haka Allah ya yi mu muna kyautata zato ga wannan dirrattirratan mutum kuma ya danganta sai Allah ne ya sani kowa da yake mun mutum hisabi iya zahiri sai bayyana gare mu eh gurin da za a yi yara a yi yara gurin da za a yi nasiha a yi nasiha amma ya kace Allah ya gafarta wa wani ma'ana ya sanya tsari tsakanin sa da azabar Allah shi wannan da wannan ne masu hawa doki suna da falfali a kayin su aka ba kowa da mu muna kallon sarki abu ne in ana wuce har ta ga ƴan falfali zaka ga kayin su akwai karfi suna gudu abun yana tsara sun sa wannan karfin ne a matsayin sun je fagen daga na yaki in an kawo tsara da suka bi sai da ki wannan karfin sai koma ba zai da ki kansu kai tsaye ba kuma ana wannan ne kuma sabbi fara shi ma ana cewa sabbi fara wato saboda ya tsare ya zama katanga tsakanin kai mutum da makamin da za a dake shi da shi don ka ce wa qur rabbi ghfir ya allah ka gafarta ban bi ma'ana ka sanya tsari tsakanina da azabarka ya Allah in aka ce Allah ya sai ce na gafarta wa wani to shi kenan wani kan bashi ba azabar Allah Allah ya sa an suna cikin wanda Allah ya gafarta mu wa qur rabbi ghfir warham ya Allah kai rahama wa anta khairur rahimin ya Allah kai ne mai alkhairin masu rahama wannan sura ta cike da wannan magana idan kuka duba tun daga farkon sura Allah subhanahu wataala yana magana akan tauhidi da ayoyi da suke tabbatar da haƙoƙin da Allah subhanahu wataala yake da su akan bayinsa wajibi ne kowa ya kaɗaita Allah da bauta amma a mu'amalantar ayoyin in kuka duba Allah subhanahu wataala shi ya mara kaza shi ba Allah shi ya halitta kaza ba shin waye halitta kaza da kaza dole a ce Allah a kafire in aka tambaya waye kaza da kaza dole za a ce Allah ne to amma duk da haka muna iya saba wa Allah wani sani kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun muna iya saba wa Allah sai abu da ake so rinjayen lokacin mu ya zama na aikin kirki ba na saba wa Allah ba wanda aka yi sa'a rinjayen sa kirki ne da kuma biyayya ga Allah insha Allah wa anisa ana kyautu da zato ga wannan amma ba da wani ke zama to dari bisa dari baya saba wa Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum khata'un Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito gare shi kai tsaye Allah yana cewa ya ibadi innakum tukhfiruna bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum kaga Allah ya tabbata muna saba maka dare da rana to anan ayoyin da aka faɗa na haƙoƙin Allah da ayyukan Allah da suke tabbatar mana da cewa Allah shine Allah la ma'budu bi haqqin illa Allah amma duk da haka ba ma gushewa cikin kurakurai wani sa'i tsakanin mu da Ubangiji shi yasa sai ayan ta cike wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin kun ba Allah haƙƙin sa ba har yanzu muna dai kamantawa muna fatan Allah ya samu zama masu yin jiri Allah ya samu zama su kiyaye dokokin Allah Allah ya samu zama cikin masu aiki na ƙwarai kullum haka muke fata amma kana cikin wannan fata kun kai ku cikin nika kai wani abu kai kanka ka san kai kuskure kai kanka ka san ba kai daidai ba wani kai kanka gane ba hadisi da yake nuna kuma kamar abun fa kamar kuskure ne ita gaskiya eh na yi kuskure kuma Allah ya baka sa'a mutum yana tunatar da kai kuskurenka sai ka ji ka karba wanda Allah ya nufe shi da alkhairi ke kun ba alkhairi aka ce mutum kai kuskure sai kamar ni ka ce mun nayi kuskure ya fara fada shi kenan na karbu to magana ta baki kowa yana da kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da ya juyo an yi raka'a biyu sai ya yi sallama kowa a bayansa saboda haifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kowa sai ya yi sallama yake yi wahayi kullum ko saba raka'a huɗu ake yi lalle da kai raka'a biyu sai ya yi sallama sai zuriya da yi yana can baya sai tashi sai ya rasulullah ya kusura ce salatu amnati ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yau an rage sallan ta dawo raka'a biyu ne ko dai mantuwa ce ta faru duk da ya faɗi haka sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sadaka zuriya dai da gaskiya zuriya dai ne abun da yake faɗan nan da rage wani abu suka ce sadaka zuriya dai ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle zuriya dai yayi gaskiya sallan nan ba a cika ba muka yi sallama sai a sai aka juya sai aka cika ta sai aka yi tibi assahu kaga a shikenan kowa zai iya yin abunda rakkalwa ne zai iya yin abunda ba daidai bane ko a haƙƙi tsakaninsa da ubangiji ko a haƙƙi tsakaninsa da mutane ko a haƙƙi da abubuwa amma da zaran an ce abun da kai nan kaza ne shi take wanda Allah ya bayyana alkhairi nan da nake karban gyara idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aida a lokacin kai zuriya da ni in zaka cewa kaza amma bai faɗi haka sai ce asadaka zuriya dai abun da zuriya dai ni in ya faɗa gaskiya ne suka ce sadaka zuriya dai ni ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kina sai ce a to a duya kina magana ta tare haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon da jaffuwa da tarbiyyantuwa da alqur'ani mun zo karshen suratul mu'minun haka za mu shiga suratul nur insha Allah ta'ala amma mu shiga suratul nur muna da manyan baki da muke tare da su iyayen su imam akwai malamai akwai su mufassir akwai iyayen su magajin malam wanda su an jima ana yi sai dai ba a denawa kuma ba a gajiya sai kullum za a yi tayi ne sai sun muna kanana muna musabaka su ne jagororin musabakar a wannan jihar sun ba a zama jihar Borno ba sun ana jihar Bauchi amma Allah da ikonsa har yanzu dai ana nan ana fama wannan gaskiya da ce ne daga Allah kuma samun nasara ne Allah ya kara nasara sannan kuma ga mufassir na kofar ne martaba uban gari uban kasa shi ma muna tare da shi Allah ya tafi a lokaci guda duk waɗannan muna maraba da zuwan su su malam dalibi da su darakta agaji da sauran waɗanda duk suke cikin wannan tawaga wanda dama muna sane da kitowan su kuma wannan aiki ne wanda suka saba yi a kowace shekara da izinin Allah da kire su baka bani sunaye ba balle in ta kira ɗaya bayan ɗaya sai ina ga da ke kowa ya riga ya san dukkan su a ciki muna ga insha Allah ta'ala idan muka bi wannan sura din muka shiga ko da aya ɗaya ne a suratul nur da izinin Allah kuma bar fili gare su kamar yadda muka saba suna da sakonni daban-daban din nasu kuma sukan yi wannan zagayawa ne ba don komai ba babbar manufaɗi shine kamar yadda kullum suke faɗa tabbatar da haɗin kai tabbatar da samar da haɗin kai tsakanin al'ummar musulmai da kuma ƙara ƙarfafa gwiwa ga mu ƙananan almajirai da kuma ƙara ƙarfafa gwiwa ga waɗanda muke tare da su a guraren da muke karatu su daban-daban da inda duk suka je da kuma isar da saƙonni na jama'atul musulmai Islam wanda shi ma kuka abubuwa ne da zai zama fa'ida ga al'ummar musulmai baki ɗaya musamman a wannan ƙasa ta musamman a wannan yanki na arewaci wanda muke da bukata irin haka da kuma addu'o'i na fata Allah ta kawo su da alkhairi an karanta a cikin suratul mu'minuna Allah ya faɗi sifofin bayin sa na ƙwarai tun daga farkon sura Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wato aljanna da waɗanda za su gaji aljanna su ne mutanen ƙwarai da Allah ya rinka faɗan sifofin su sannan muna fata Allah ya sa mu cikin su sannan mun karanta a cikin sura din yadda Allah ya halicci dan adam jamme dan dan adam ya gane matsayinsa ya san Allah shine Allah mun karanta ayoyi da suke magana akan wannan kuma karanta yadda Allah subhanahu wataala yake bayyana saukar ruwan sama daga gare shi da ikon sa yadda yake sauko da ruwan sama da kuma fitar da amfani wanda dan adam ke amfanuwa da su da gishiyoyi daban-daban bishoyin dibibai su inabai da sauran bishoyi. Allah subhanahu wata'ala ya bayyana waɗannan abubuwa ne don mu ƙara girmama shi, mu tabbatar da cewa ba a bautawa da gaskiya ce. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu tarihin annabawa kuma annabi Nuh alaihi salam da yadda ya kira mutane tsawon lokaci an suka imani da shi, yadda Allah subhanahu wata'ala ya aika shi ya isar da sabon Allah sama da shekara 950 ko kuma shekara 2050 shekara 950 yana wa'azi wanda suka yi imani da shi kaɗan ne, kuma amana ma'ahu illa qalil, kuma yadda ya faɗa a surat Hud. Mun karanta Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanni bayan annabi Nuh alaihi salam. Manzanni kamar annabi Hud alaihi salam da aka aiko shi gurin Adama, ko annabi Salih da aka aika shi gurin Samudawa. Allah ya bada wannan tarihi ne don mu ɗau izina waɗanda suke karantarwa zuwa ga addinin Allah su jajirce kuma su yi domin Allah. Allah ba mu iko ne. Mun karanta a cikin surar Allah subhanahu wata'ala ya ko su manzanni waɗanda kafirai waɗanda ba su yi imani da su ba suke ta jahiliya da su, suka nuna ba aiko mutane ne, me yasa ba aiko mala'iku ba? Kuma duka an gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun karanta a cikin surar Allah ya bayyana annabi Musa alaihi salam da ɗan uwansa annabi Harun wanda Allah ya aika su zuwa ga Fir'auna, amma Fir'auna ya yi tsagawa ya yi girman kai da shi da jama'arsa suka kafirce. Allah subhanahu wataala ya halakar da su ya nitsar da su cikin ruwa. Allah ya kera da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi. An bayyana annabi Isa alaihi salam Allah ya sanya shi zama aya da shi da mahaifiyarsa. Mun karanta a cikin sura, mun karanta Allah subhanahu wataala ya umarci manzanni da cin abu na halal, inda manzanni suke ba su taɓa cin wani abu haram ba. Babu wani manzo cikin manzannin Allah da annabawan Allah tun kafin a aiko su har zuwa a aiko su ba sa cin haram, sannan kuma ba sa ƙarya, ba sa ha'inci, amintattu ne. Ko babu wani manzo ko annabi cikin dukkan annabawan Allah wanda aka haife shi ta wata hanya, dukkansu an haife su ta hanyar aure ingantacce. Kowane annabi akwai mahaifinsa akwai mahaifiyarsa, kuma sun yi aure ne ingantacce irin na zamanin da na suka haifi wannan da. Haka Allah ya katange tsatson annabawa gaba ɗaya, haka Allah ya yi su. Za ka ake kenan ba su ci haram ba ko ba su ci ta hanyar haram ba. Za ka mun karanta a cikin sura ɗin haka, sannan kuma mun karanta a cikin sura yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana yadda mushrikai kafirai suka yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka rinka jifarsa da maganganu waɗanda ba su dace ba, har ma su rinka cewa bihi jinna, wato yana da taɓin kai da sauransu. Wannan duka ana ba da sunan cikin Qur'ani don wanda za su yi da'awa su ji cewa in an soke su in dai akan gaskiya suke to su yi haƙuri su jajirce. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta irin afuwarsa yadda yake tunkuɗe mummuna da kyakkyawa, wanda bai yake wa'azi ko yake karantarwa shi ma dole ya zamanto yana da ɗabi'a mai kyau, girmama manya, jarraja manya, girmama na kusa, girmama na nesa, gani mutunci kowane ɗan adam, wanda yana daga cikin sifa ta masu da'awa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar, domin shi har dabbobi yana girmama su, yana kuma ba su haƙoƙinsu. Sun san haka shi yasa su ma suke girmama shi. Dabbobi sun san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka Allah subhanahu wataala ya bayyana mana waɗannan darussa ɗin daga ƙarshe, sai Allah ya cike suran da magana akan tashin alƙiyama, buta a cikin ƙaho da za a yi, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar an halicci ƙahon, an ba wa mala'ika Israfil. Mala'ika Israfil ya ɗora ƙahon akan bakinsa, hatin goshinsa sun tattare, jijiyoyin wuyarsa sun kumbura, idanuwansa sun zura, suna jiran umarni daga Allah kawai ya huta. Ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai ka ce ba ka hutawa, ya ce ta ina zan huta, ni da na ga wannan ido da ido, na ga mala'ika Israfil ya gama redi zai buɗe ƙaho, ina da farka hankalina ya nitsu. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsoron Allah. Allah ya ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sura ta cike da bayanan da a yau aka ƙarisa da su wajen ƙarshen ayoyi ɗin, wanda ƴan wuta Allah ya kiyaye mu za su zo suna ta neman, suna ƙorafi, suna neman a fidda su daga wuta. Maliku idan ya kalle su ya saurari maganarsu ya ce ikhtaru fiha, bare sake waiwaitansu in kafin ya ba su amsa ma, malamai ta shekara 2000 ne in sun yi magana in ya ji kafin ya ce musu kala masu an yi shekara dubu biyu ko gabin ini aka yi kai iftawar ido a cikin wutar jahannama Allah ne kawai san irin bala'i da zuna aka bayyana da za a kawo wanda ya fi kowa jin daɗi da ni'ima a duniya an nitsa shi cikin wutar jahannama kafin iftawar ido a fito da shi in aka ce masa hal marra bika min na'im ka taɓa samun ni'ima da jin daɗi a rayuwarka zai ce la wa izzatuka ina rantsuwa da girman izzanka ya Allah wallahi ban taɓa jin daɗi a rayuwa ba don ya manta ni tsawon kawai ne kafin kyautar yin to a shi wutar jahannama mu nemi tsari daga ita Allah ya yi tsawa a ƙarshen sura ɗin cewa mutane su mai da hankali ba a halicce su don wasa ba a halicce su don dalili dalilin ko shi ne bautar Allah bautawa Allah muyi addu'o'i mu riƙe Allah sau da ƙafa muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani Allah ya yi tsawa a ƙarshe cewa wanda zai yi zuci yana shirka kama ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sannan Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafarar Allah ma'ana mu al'umma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana istighfari sau 70 ko sau 100 a wata riwaya to mu kan mu ce ba iya kajena kun mu ko ta ina dauda ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wannan shine karshen suratul mu'minun lura da lokaci yayi ya gama sai mun shiga suratul nur a yau ba in muna raye insha Allah ta'ala za mu shiga suratul nur a darasi na gaba in Allah ya kai rayuwar mu gobe haka za mu bar dama ga manyan bakin mu da suke tare da mu don mu saurare su mu ji abubuwa da za su bayyana mana ina ga za mu dakata a nan wallahu ta'ala a'lam insha Allah sai Allah ya kai rayuwar mu Thank you.